To, ta da fatar ku ne lafiya, barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta Alhamis, kamitoci 22-25. A jihuriyar Nijar kuma a tashar mu ta VOA Africa da ke Nyami a kan mita 200.5, ko kuma gidajen rediyon amfani da Fara'a da Sarauniya da Noma da Dalol da Niyar Birnin Kwarni, a kwamfuta kuma a voaasu.com da sashen Hausa.com. To, jama'a marhaban, kula da ga sashen Hausa na murya Amurka, Aliyu Mustapha Sakwatani ta da Maryam Dauda, muke shirin kamu ku shirin na la'asariya. Bari mu share fage da kanin labarai kamar yadda muka saba.
To, ƴan majalisar wakilai da na dokokin Amurka sun halarci wata tattaunawa ta musamman da gwamnati ta shirya, inda aka gabatar musu da wasu bayanan sirri. Ƙasar Venezuela ta sanar da shirinta na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin Amurka da ake kira OAS a takaice. A yankin gabashin Afirka kuma, ƙasashen Kenya da Habasha sun yi amfani da ƙarfin soja da ya wuce kima a kan fararen hula ƙasar Somalia, a cewar wani rahoto da cibiyoyin agajin da ke aiki a Somalia suka fitar.
To, gaishe ki Maryam. To, bayan kun gama jin labaran duniya, za mu leƙa yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a Najeriya.
Mu gaya wa kanmu gaskiya, banda President Muhammadu Buhari, babu wanda zai iya yin abin da ake yi yanzu. Da gwamnonin nan suna yin abin da president yake yi, wahalan nan da talakawa muke ciki yanzu da babu.
Sannan, bayan asarar tarin rayukan da aka yi a wani mummunan hatsarin mota na baya-bayan a ƙasar Kamaru, hankalin mutanen ƙasar ya juyo akan halin da manyan hanyoyinsu na mota suke ciki.
Gaskiya abubuwa a faruwa a ƙasar da ba ma magana, amma wannan Kano kan mun fito mun magana cewa ya kamata su bi tsaron matakai na gyara hanyoyin ƙasar Kamaru.
To, ko bayan waɗannan muna da ra'ayoyinku, muna kuma da shirin sai bango ya tsage, amma sai mun gama ba ku labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. ‘Yan majalisar wakilai da na dokokin Amurka sun halarci wata tattaunawa ta musamman da gwamnati ta shirya, inda aka gabatar musu da wasu bayanan sirri. Waɗanda suka halarci taron sun samu damar yin tambayoyi ga 'yan kwamitin shugaba Trump akan tsaron ƙasa. Sun kuma samu bayanai akan ɗimbin hanyoyin kawar da barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. Abin da wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana a matsayin babbar barazana da gwamnatin kama karya ta Kim Jong-un ke nunawa. Dukkanin 'yan majalisar dokokin su 100 sun halara jiya Laraba da tsakar rana a wani babban ofishi da ke daura da fadar White House don wannan zaman, wanda sakataren tsaro Jim Mattis da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Dan Coats da kuma shugaban gamayyar hafsan hafsoshin ƙasar General Joseph Dunford suka jagoranta. Haka kuma shugaba Trump shi ma ya halarci wannan zaman na ɗan takaitaccen lokaci, abin da ya kira zama mai muhimmanci.
To, ƙasar Venezuela kuma ta sanar da shirinta na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin Amurka nan da ake kira OAS a takaice, bayan da ƙungiyar ta amince ta gudanar da wani zama na musamman domin tattaunawa kan rikicin siyasa da ya dabaibaye ita Venezuela ɗin. Ƙungiyar ta OAS dai ta amince ta gudanar da zaman ne bayan da ta kada ƙuri'a. Ministar harkokin wajen wannan ƙasa ta Venezuela, Delcy Rodriguez, a jiya Laraba take cewa Venezuela za ta gabatar da wasiƙar ƙorafi a yau ɗin Alhamis, wanda za ta zama kamar share fage ga shirin ficewar ƙasar daga ita wannan ƙungiyar wadda kan ɗauki tsawon shekaru biyu. Venezuela ba za ta yi wata harka da ko ta je wani taro a ƙasashen da ke cikin tarayyar ƙasashen da abin da suke yi ko kuma ba abin da suke illa kuna katsalandan a cikin harkokin ƙasarsu. A cewar ita Malama Rodriguez ɗin, dama dai Venezuela ta yi wa ƙungiyar ta OAS kashe din cewa idan aka kada ƙuri'a akan gudanar da zaman na musamman, to hakan zai zamanto dalilin yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar kenan.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashen Kenya da Habasha sun yi amfani da ƙarfin soja da ya wuce kima a kan fararen hula ƙasar Somalia, a daidai lokacin da ake ƙoƙarin daƙil hare-haren da 'yan ƙungiyar Al-Shabaab ke kaiwa a kan iyakar ƙasashen, a cewar wani rahoto da cibiyoyin agaji da ke aiki a Somalia suka fitar. Rahoton wanda sashen Somalia na murya Amurka ya samu ya ce Kenya ta kai hare-hare ta sama da dama, waɗanda suka kaikaici garuruwan da makiyaya ke zaune a yankin Gedo na ƙasar Somalia tun daga shekarar 2015. Rahoton ya kuma ce jami'an da ke kula da gobarar daji sun yi ayyukan sintiri na kan iyaka. Sun auna mutane, sun kuma yi kaman ganin dama tare da yin kashe-kashe da dama ba a hukumance ba. Rahoton ya kuma ce kasar Habasha ta kai rundunar mayaka wajen iyakar kasar don su kore manoma da makiyayan da suka kafa sansanan su a wani yanki da ke tsakanin Somalia da kasar Habasha. Sai dai kakakin dakarun tsaron Kenya, Colonel Joseph Worth, ya musanta waɗannan zarge-zargen.
Wata babbar fashewa da ta auku a Syria yau kuma Alhamis a kusa da tashar jiragen saman ƙasa da ƙasa da ke birnin Damascus ta haddasa gobara ta haddasa alamar tambaya kan musabbabin fashewar. Ƙungiyar kare hakokin bil'adama can ƙasar ta Sham wadda mazauninta ke Burtaniya da ke sa ido a kan rikicin na Syria ta ce ba tashar jiragen saman fashewar ta faru ba, amma an ji dai ƙarar fashewar a cikin birnin Damascus kilomita 25 daga inda ta faru. Gidan talabijin ɗin Al-Manar da ke goyon bayan 'yan ƙungiyar Hezbollah da ke can Lebanon ya ce fashewar ta faru ne sakamakon hare-hare ta sama da jiragen yaƙin Isra'ila suka kai, yayin da kafafen yaɗa labaran ƙasar kuma suka ce makami ko makamai masu linzami ne Isra'ila wato ya taɓa wurin da fashewar ta faru. To, ko da yake ministan leƙi asirin Isra'ila Israel Katz bai ce ƙasarsu ke da alhakin fashewar ba, amma ya ce tabbas wannan ya daidai da irin manufofinsu.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rahoto mai tada hankali na ƙaruwar mace-macen mata da suka danganci rikicin Afghanistan da kashi 54 da kuma ƙaruwar mace-macen ƙananan yara da kashi 17 a cikin watanni hudu na wannan shekarar ta 2017 idan aka kwatanta da mace-macen da aka samu a daidai wannan lokacin a cikin shekarar da ta gabata. Shirin ba da agajin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi a Afghanistan, wanda ake kira UNAMA a takaice, wanda ya fitar da rahoton jimlar mace-macen a yau Alhamis, ya ce akwai matuƙar damuwa akan ƙaruwar mace-macen yara da mata. Rahoton ya samu jimlar mace-macen fararen hula 715 a farkon shekarar nan, ciki har da mata 88 da yara 210. Rikicin kuma ya jikata fararen hula 1,466 ciki har da mata 185 da yara 525. Shirin ba da agajin na UNAMA ya ce yara su ne kashi 34 na mace-macen fararen hula da aka samu a cikin watanni hudu na wannan shekarar.
To, mun kawo muku labaran duniya ne dai daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, yanzu sai rahotanni kuma za mu fara ne daga jihar Plateau, Nigeria, inda wasu tsofaffin 'yan jaridu suke bayyana matsayi kan abin da ya kamata a yi da mankudan kudaden da ake kwatowa a Nigeria.
Ƙungiyar ƙwararru a harkar yaɗa labarai reshen jihar Plateau ta shawarci gwamnatin tarayya da ta karkatar da biliyoyin naira da sauran kuɗaɗen da take kwatowa daga waɗanda suka wawure kuɗin talakawan Najeriya wajen inganta rayuwar al'umma. Shugaban ƙungiyar kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau, Nde Gideon Barde, ya ce a matsayinsu na ƙwararru da suka yi fiye da shekaru 40 suna aikin jarida, haƙƙi ne a kansu su riƙa bibiyar tsare-tsaren gwamnati, suna kuma ba ta shawarwari don cin gaban ƙasa.
Kamar yadda kin sani a cikin Constitution na Najeriya, 'yan jarida suna da aiki wanda ƙasa ta damra musu. Su ne ya kamata suna kallon abin da gwamnati ke yi. Mun yi murna da kyakkyawan tunani wanda wannan gwamnati na President Muhammadu Buhari ya kawo yadda za a yi a kwato kuɗaɗe wanda aka sace. To, mun zauna mun ce to, waɗannan kuɗaɗen dama ba su ne za a samu su ba. Sai mun ce gwamnati tana da haƙƙi don ta albarkaci jama'an ƙasar nan. Ya kamata su duba yanayin rayuwa na ƙasar nan. Mun ce 80 daga cikin 100 na kowane kuɗi wanda aka samo su a sa su a aikin gona. A rayar da ilimi kuma sa cikin aikin magani don mutane su samu lafiyan ciki. Sa'annan yanayin rayuwa gaba ɗaya ma a kyautata shi. Masanatu inda da ana samu aiki da yawansu ba su aiki ba kuma. To, za a iya cusa kuɗaɗen nan a rayar da su. Ta wannan hanya gwamnati za ta bunƙasa ayyuka, jama'a su samu aiki, a samu kuma wadata. Yadda ƙasa za ta mutu gaba kenan.
Shugaban ƙungiyar ƙwararru a harkar yaɗa labarai kenan reshen jihar Plateau, Nde Gideon Barde. Da yake tofa albarkacin bakinsa, tsohon kwamishinan zaɓe a Najeriya, Godfrey Miri, ya yaba wa ƙoƙarin gwamnatin tarayya ne wajen bankaɗo maƙudan kuɗaɗen.
Mu gayawa kanmu gaskiya, banda President Muhammadu Buhari babu wanda zai iya yin abin da ake yi yanzu. In kuka duba budget na wannan shekara, ai akwai kudin da aka kawo daga cikin wanda aka saka. Yawancin kudin da aka saka ba mu karbo ba to suna kasan waje. Akwai wajen 321 billion daga cikin kudin da aka samu da aka sa a cikin budget don ya taimaka. Kwanan nan naga ya cewa EFCC a bada full account na kudaden nan. A san nawa ne jamilan kudin da aka karba a hannayen mutane don kowa ya sani ga kudin nan da aka karbi a hannun mutane ga kuma abin da za a yi da shi. Amma mutane ya kamata su sani cewa da gwamnonin nan suna yin abin da president yake yi, wahalan nan da talakawa muke ciki yanzu da babu. Ana nan ana karban kudi a federal, ana nan ana barna a state. Ta yaya ko talaka zai samu abin da yake nema? Don ya kamata daga state har local government level dukan mu musa abin da yake faruwa. Ba election na chamomi, kudin local government ya zama kashe mu raba. Kowane state ku tambaya kudaden nan da ake baku me ake yi da shi.
Tsohon kwamishinan zabe a Nigeria kenan Godfrey Miri. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To ga Sheikh Zainab, sai kuma kasar Kamaru inda asaran rayuka kamar 30 da aka yi a wani mummunan hatsari ya dada juyar da hankalin mutanen wannan kasa ga halin da hanyoyin mota na kasar ta suke ciki.
Waɗansu manyan motoci na ɗaukan itacen tumba guda uku da kuma waɗansu na safa-safa guda biyu na kamfanin Naral da kuma kamfanin Danai masu ɗauki da fasinjoji guda 35 a kowane motar da kuma wata mota mai ƙiran Karina sun yi wani mummunan hatsari a jihar gabas ɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, anda mutane 30 suka riga mu gidan gaskiya, waɗansu kuma da dama suka jikkata. Malam Abdullahi shi ma magatakardan ƙungiyar masu sana'ar sufuri ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki da matakai na gyara hanyoyin nan, saboda kaga wannan hatsari da aka yi ana yin su a kotaina a kasar Kamaru ba wannan jihar bane kawai. Ya kamata gwamnati ta dauki tsauraran matakai, muna jawo hankalin gwamnati. Gaskiya abu na faruwa a kasar nan da ba ma magana, amma wannan kano kan mun fito mu yi magana cewa ya kamata su bi tsauraran matakai na gyara hanyoyin kasar Kamaru musamman da jihar gabas.
Shu'aibu Gambo shi ma dan asalin garin Birtuwa ne kuma yana yawan zirga-zirga a kan wannan hanyar.
Gaskiya wannan hanya da farko dai hanyar ta yi karanci ba dama ba fadi sam, shi sa kake ji ko yaushe ake samun hatsari. Ba farko bane ya samu hatsari irin wannan, an taba ma yin wanda yafi wannan din. Don haka gara gwamnati ta duba wannan lamarin domin hanyar ya yi karanci ba dama kuma ba ta samun gyara. An fara gina wannan hanyar yau shekaru 50 daga baya aka ci gaba da karasawa. Abin da aka karasa bai fi shekaru 10 da suka shure ba. To bayan haka kuma ba ta samun gyara, sannan kuma hanya ce ta zamani domin mutane ana yawan zirga-zirga a wannan hanyar.
To ya manyan motocin nan masu daukan tumba ba su ke kawo irin wani matsaloli ba?
Kwarai kuwa manyan motoci suna da yawa a wannan hanya domin kaga cewa a wannan sashin ake samun itatuwa. Kuma yana daga cikin abin da yake kawo arziki a kasar Kamaru. Ka san wannan harkan dole ne kowa na da kowa ya dauki wato responsibility sa. Gwamnati ta duba nata kuma ƴan insurance su duba nasu. Amma wannan da zai fi gyara al'amarin don gobe gwamnati ne.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka Awal, karfe 11:00 da kwata na safe a Washington DC. Yau a shirinmu na dare magana jihohin Najeriya da ba sa biyan albashi za mu yi kuma muna son mu ji ra'ayinku a kansa. Ga ɗanɗano.
Ba ƙwaƙwaran ci, ba ƙwaƙwaran sha, da yawan mu ba mun kasa biyan kuɗin makarantar yaranmu.
Akwai 'yan shekara ɗaya da wata biyu yanzu ne nake maka magana ɗin nan, har yanzu ba albashi. Wasu sun koma ga Allah, wasu stroke ya kama su, wasu sun zo screening sun mutu.
To kamar yadda muka ce wannan ita ce shimfiɗa na rahoton da zamu kawo muku kafin mu so mu ji ra'ayoyinku kan me yasa wasu jihohi a Najeriya duk da mankudan kudaden tallafi da suke samu daga gwamnatin Najeriya ba sa biyan albashin ma'aikatan su kuma wani tasiri wanne yake da shi akan rayuwar ma'aikaci da iyalansa yanzu ga shirinmu na gaba
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Ibrahim daga Damaturu yayi tambaya akan shin waɗanne irin matakai ne majalisar dattijai take dauka na farfado da masana'antu da kuma kamfanonin da suka durkushe. To amma saboda kurewar lokaci Senator Ali Malam Wakil shugaban kwamitin yaki da talauci da fatara na majalisar dattijan Najeriya bai samu damar ba da amsa ba. A saboda haka yau Senator Ali zai fara ne da baiwa Malam Ibrahim amsa.
Masha Allah Malam Ibrahim ka kawo au mai kyau. In ka duba tarihin kasar mu zaka cewa ba ma nan Arewa har kudancin kasar mu duk wannan masana'antun wato masana'antun da sun mutu saboda abubuwa da suka faru baya. In ka duba batun harkan wuta ya tabarbare kuma muddin ba a gyara wannan wuta ba ba za ka iya ka samu masana'antun nan ba. In ka tashi kace cewa sai kai amfani da gas zaka ga cewa ba riba da sauran su haka zaka ga cewa muna zuwa majalisar nan akwai sanata da gwamnati Chari shine aka nada shi shugabanci wata committee wanda ta bibiya akai wannan ma'aikata namu wato na NEPA PHN aka sayar da ita kuma wanda aka sayar musu ana sun zo ne sun duba cewa eh za su iya farfado da ita har su ci riba ko mu samu ta in ga duba kafin ba Buhari ya hawo wannan mulki ba ma samu wutar da kai 4000 megawatt amma da ya hawo mulki mun kai lokacin da muka samu ma kusan 8000 ko da haka gwamnatin tarayya tana kokari ta yi wannan amma kamar da nake ga maka su masu hannu da shuni da su gwamnatocin jihohi da su gwamnatocin kananan hukumomi su ya kamata su yi wannan in ga duba za a iya abin da ake kira a goro ally kamar da ka faɗi da ana matsan man gyada a guru yanzu muna noman gyadan muna noman anguriyan muna noman audigan shine din da zamu duba in ka duba kuma akwai mangarori da sauran su haka ya za a yi mu tace su da sauran su haka ya rage ne da kai kuma mu ga cewa mun tashi tsaye mun samu shugabanni a dilai wanda ran suka zo ba kansu suka sani ba al'umma suka sani
to malami na gaba bismillah ko
Assalamu alaikum hajiya ina gajiyan ku
Alhamdulillah lafiya kalau
Ina na Malam Abubakar daga Damaturu
To Malam Abubakar sanata yana jinka
Tambaya na dai a gurin sanata da Allah yanzu kaman matasa su kuma wani dalili za a yi musu wanda za su je su kan karin karatu kaman matasa
To ni dai ina ganin sanata fa ya ansa a baya don wani
akwai bari zan bashi ansa hajiya
To
akwai abin da ake kira wato wanda suke harkan kimiya wanda suke koyan lissafi wanda suke koyan engineering wanda suke koyan likitoci abubuwa da yanzu shine a duniya ake tafiya cin gaba da sauran su haka a cikin wannan shiri na baba Buhari akwai za a dinga ba su tallafi na kusan kudi 40,000 kowane ɗayan su saboda haka kaga an yi tanadi yadda su matasa hazikai wanda suke karatu wannan za su iya su ci gajiyan wannan ne kuma in ka duba duk da jare da gwamnatocin jihohi suke yi da kananan hukumomi ta hanyoyin da ake kira su BEP za ka gwamnatin tarayya ne take ba su wani tallafi kashi 50 ai ta wani wuri da ake kira UBEC Universal Basic Education Commission da sauran su haka saboda haka ta hanyar da matasa da yaran mu za su je makaranta kenan kuma na yi maka bayanin cewa ma akwai ciyar da yara saboda a taimaka wa iyayen
to malami na gaba
salamu alaikum
wa alaikum salam
wa alaikum salam sunana Ibrahim Babare daga Damaturu
to
ina so in yi tambaya wa Senator
na'am
an ce muna so mu yi magana game da speed limit
game da me
na rasfotti wanda suka kawo speed limit akan asa a kowane motoci ko motar sai ta kasuwa banda motar gwamnati banda motar mai hawa haka kuma ana sai da shi a kalla 50,000 wani motar ma da ake neman abinci da ita ba ta wuce 50,000 din ba kuma motar talaka ne wani taimako muke so mu yi suka akai shine tambayar da nake wa jama'a sanata
wannan abin an kawo shi da kikkiawan niyya ne da kikkiawan niyya ne in ka duba irin ganganci da ake na tuki a hanya kuma ake rasa rayuka yau wannan cuta da ake kira AIDS baya kashe mutane kamar yadda ake mutuwa zaka zo ga mota a ce mutane 50 sun kwanta dama saboda gangancin direbobi majalisar wakilai in ka duba wata shida baya da suka yi sun yi gwagwagwa da su da wannan hukumar road safety din akan cewa kudi yayi yawa akan a rage kuma akan cewa don me za a soma da yan kasuwa da talakawa maimakon a soma da jami'an gwamnati in ka duba yayin da shi ministan Baba Buhari da ya fito daga Kogi ya rasu Ocholi ni na kawo wani batu akan cewa ai irin wannan guje-guje da ake musamman na jami'an gwamnati wani tayin shi yake kawo hatsura hanya za ka ga jami'an gwamnati da tsaro sun zo a gurguje sun kori kowa a kan hanya da tsaro ba wani tayin kawo hatsura to da ga ba wai su talakawa ne kaje ba su ma motocin gwamnati da muke hawa da direbobin mu su ma kamata a saka wannan kuma na tabbatar ana kokarin yin haka
to ranka idan dai har zuwa yanzu dai su dai ya motan kasuwa idan babu kuma za a rubuta marta kuma
wannan to ai shine mallam kako ka fahince shi shi yasa yace maka ana kokari a ga hadda su gwamnatin ma an hada to mallami na gaba
assalamu alaikum
assalamu alaikum assalam
ajiya bargan ku da mu
barka ka dai
ina sanata fatan alheri da ake samu tsira da ya wannan lokaci
muna godiya
da wai tambaya na a gurin sanata tambaya ɗaya ne da Allah nake so na yi
to
wai wani tanadi suka yi wa ƴan gudun hijiran da suka koma garuruwan su kamar su matasa na can saboda waɗansu yanzu haka sun koma jarikan su babu abubuwan da za su yi duka babu duk wasu abubuwa ne da suka mallaka yanzu babu kuma ba su da aiki
to ka gama tambaya
na a gurin na gama
menene sunanka
sunana Usman
baka faɗi sunanka ba
ya faɗi sunan shi mallam Usman
to baba Usman kamar da na ga in ka duba tun ina cikin wannan tungaji wannan rigingimu akwai hukumar gwamnati tarayya da ake kira NEMA wanda kullum za ka ga ta kai tallafin abinci da sauransu haka kuma zan yi magana kamar akan gwamnan Borno don na je Borno na ga abin da yake yi wanda zan yi zama shaida wanda zan yi maimaita ko a Karachi in ka duba ya ɗauki matakai yadda ake gina gine ake gyara gidajen wanda su abin nan ta hanyar gine ginen nan masu sana'a za su samu kawo siminti za su samu kawo yashi wanda welda ne zai samu sana'an yi kafinta ma zai samu wani ma zai koya mai yin blog zai samu kaga wannan wani hanya ne da aka kawo shi wanda matasa za su samu abin yi inda za su ɗauki kewansu yadda ce ɗan ma ba zai shiga kwakwalwarsu ba kuma kamar yadda na gaya maka mun yi wannan doka in ka duba kuma gwamnatin tarayya ta ajiye kusan biliyan 54 a wannan kasafin kuɗi na 2017 wanda za a yi kokari kuma an ga duba irin su Dangote sai dai mai musu addu'a suna kawon tallafi da sauransu akwai hanyoyi kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar wanda ake kira DFID na Burtaniya da USAID na America da sauransu in ka duba sun fito da hanyoyi da sauransu haka wanda ana koya sana'a wa matasan mu nan abin da za mu yi sai dai kamar yadda na faɗi mu tsarkake bukatunmu mu yi du'a'i kuma su ma kamar yadda na gaya maka kowa kada ya raina sana'a insha Allah za mu samu mafita
to malami na gaba bismillah ko
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na na wala Ahmad Gajini
to
ya Allah na ya makiyaya wallahi ne kamar musamman ma makiyaya mu na kasar nan cewa Arab da plan wanda suke yin jeji sai da wani gudunmawa suke bawa makiyaya
wani irin taimako kake nufi inda za su yi kiwo ko kuwa
na musamman ma bangaren kiwo ba dajijjika gaba da an kwaje ba burtali sannan bangaren makarantarsu babu hanyar da za su yi su samu yi shi nake magana a kansa
to sanata ka je tambayar mallam Ahmad din
wallahi ban ji ba
wa yace wani taimako za a yi ma makiyaya musamman dan shi shugaban kungiyar makiyaya ne musamman hanyar yin kiwo da kuma yayin su na zuwa makaranta wani mataki ake dauka na taimaka musu?
In ji ka duba batun wannan makiyaya.
Kash, Senator, lokaci ya kawo jiki. A saboda haka zan ja maka burki sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zaka baiwa Malam Ahmed amsa a wannan fili na Sebango ya tsage.
Kuma da yanzu karfe 11:25 na safi a Washington kuna jin sashen Hausa murya Amurka ne yanzu kuma ga rawayanku.
Ga kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito daga hannun Buba Mai Goro Gashuwa. Yana cewa gwamnatin jihar Yobe Ibrahim Gaidam, kaiwa Allah kaiwa annabinsa, ka dinga biyan albashin ma'aikata da biyan ɗan fansho domin suna cikin wani hali na kuncin rayuwa. Sai kuma wasiƙa ta biyu da ta fito daga hannun Aliyu Usman, yace ƴan majalisun dattawa da na tarayya da ke son kwancewa shugaba Muhammadu Buhari zane a kasuwa, ku sani ko ministan dare gari zai waye domin shekarar 2019 kamar gobe ne, kuma muna zaune za ku zo neman ƙuri'unmu. Wasiƙa da ke biyar da wannan ita ce ta Mutare Mu'azu, yace salamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa shugaba Buhari idan rashin lafiya ce ta hana shi halartar taron ministoci, to ya je neman magani, mu talakawa mun yarda domin ba a komai sai da lafiya. Sai kuma wasiƙa ta ƙarshe da ta zo daga hannun Lawal Daura, yace zanga-zangar da ɗaruruwan tsoffin ma'aikatan tasoshin jiragen ruwa waɗanda hukumar ta yi watsi da su suka yi a birnin Lagos ya dace. Saboda haka a biya su haƙoƙinsu, a kuma mai da su bakin aikinsu cikin ƙaramin lokaci.
Kage da Salihu Garba da ya karanta mana wannan ra'ayoyi na kuma zubarin mai da ku ga Maryam da labaran matakaici.
A takaice, ƴan majalisar wakilai da na dokokin Amurka sun halarci wata tattaunawa ta musamman da gwamnati ta shirya, inda aka gabatar musu da wasu bayanan sirri. Waɗanda suka halarci taron sun samu damar yin tambayoyi ga ƴan kwamitin shugaba Trump akan tsaron ƙasa, sun kuma samu bayanai akan ɗimbin hanyoyin kawar da barazanar da Koriya ta Arewa ke yi, abinda wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana a matsayin babbar barazana da gwamnatin kama karya ta Kim Jong-un ke nunawa. Ƙasar Venezuela ta sanar da shirinta na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin Amurka da ake kira OAS a takaice, bayan da ƙungiyar ta amince ta gudanar da wani zama na musamman domin tattauna rikicin siyasar da ya dabaibaye ƙasar. Ƙungiyar ta OAS ta amince ta gudanar da zaman ne bayan da ta kada kura'a. Ƙasashen Kenya da Habasha sun yi amfani da ƙarfin soja da ya wuce kima akan fararen hular ƙasar Somalia a daidai lokacin da ake ƙoƙarin daƙile hare-haren da ƴan ƙungiyar Al-Shabab ke kaiwa akan iyakar ƙasashen, a cewar wani rahoto da cibiyoyin agajin da ke aiki a Somalia suka fitar. Rahoton wanda sashen Somalia na murya Amurka ya samu ya ce Kenya ta kai hare-hare ta sama da dama waɗanda suka kaikaici garuruwan da makiyaya ke zaune a yankin Gedo na ƙasar Somalia tun daga shekarar 2015.
To ga shiki Maryam, jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai mun dawo muku da karfe 9:30 na dare in Allah ya yarda, inda kamar da nace yau zamu so mu jira ayyanku kan jihohi na Najeriya da ba sa biyan albashi duk da cewa suna samun magudan kuɗaɗe daga wurin gwamnatin tarayya. A madadin dukkan manan sashen wasu murya Amurka, musamman ita Maryam da Julia Letters da ta bada umarni da injiniyoyinmu, ni ne Aliyu Mustapha Sakoto, yanzu sai ku takaci tawagar yau da gobe.